Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya, babu wani. Tsintsiya, tsintsiya.
Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan sabon shirin da zai yi kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. Shirin zai yi kokarin fadakar da jama'a yadda za a fahimci juna tsakanin dukkan addinai da kuma kabilu domin a samu zaman lafiya. Imam Nuran Ashafa da Pastor James Wuye na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinan Najeriya da ke Kaduna sun zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar mabiya addinin Musulunci da Krista da waɗanda ma ba su bin wata addini sun fahimci juna an zauna lafiya. Shin me ke kawo cikas ne ga wannan yunkuri da suke yi na ganin cewa an fahimci juna tsakanin addini da kabilu? Ga abin da Pastor James Wuye ya ce.
Farko ina so in tabbatar ma masu sauraron mu cewa yawan abin da ke kawo wannan shine da farko akwai yan kwangilan takaddama wanda su fa sai ana rikicin nan suke samun abinci da sha. Na biyu akwai tattalin arziki wanda ya damu mutane ba a samun yanda ake so, don haka sai amfani da matasa a yaudare su a cusa musu ra'ayin addini. Sannan rashin cikakken gwamnati da wanda ba sa ba da abin da yake kamata ga al'ummarsu, sai ya ba waɗansu masu so su mori wannan kasawa na gwamnati su cusa ra'ayoyi a zuciyar mutane don su je su yi abin da ba daidai ba. A takaice a gare ne ababen da ke iya kawo wannan, kuma da miyagun malamai waɗanda suke su dai in ba dai an ɓata mutane ba. Amma mutane izilanci an kawo rashin jituwa ta wurin furce da wa'azin ƙarya da kuma zuga mutane, to shi fa ba su ji an biya musu bukata ba. Ire-iren waɗannan ababen to take su suke hayayyafar da wannan.
To kai kuma Imam Nuren, me kake ganin yana kawo cikas ga samu duk da kokarin da ake na ganin cewa an samu zaman lafiya?
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan haka babu shakka na goyi bayan maganan da pastor yi anan akan cewa akwai matsaloli na ƙasa wanda yake ba ta'allaka da addini ba da wanda suke amfani da shi suke haddasa wannan fitina. Na biyu muhimmi shine wanda suke sa rigan addini. Yan siyasa sun shigo cikin rigan addini wurjejen suna amfani da addini domin biyan bukatun kansu. Na biyu akwai kamar da magana kan shedanun malami. A Musulunci an ce da cikin alamomin tashin kiyama ulama usu'i, shedanun malamai irin malaman fir'aunoni za su shigo cikin jama'a su katutu waɗansu sun sani su kuma take sanin saboda kwaɗayin duniya da abin son ransu su juya ala akalan mafi yawan talakawa mabiya addinai wajen ƙiyayya da kyama. Don Musulunci ba addinin ƙiyayya ba ne, ba addinin kyama ba ne, ba kuma addinin cin fuska ba ne, wayayyen addini ne tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka waɗannan kuma suka sa rigan nan na cin fuskan mutane da cin mutuncin bayan Allah. Waɗansu ne wanda ba addinin ba ne ta aiko da su ba, wani biyan bukata ne na kai yasa suka sa wannan riga.
To imam mun kirkiro wannan shirin ne, da ma sashen Hausa ya kirkiro wannan shirin ne da ganin yadda za a fahimtar da mutane muhimmancin zama lafiya. To yaya za a shawo kan su matasa tunda su aka fi amfani da su, ya za a shawo kansu akan cewa idan an zo an neme su din nan kada su yarda da yaudara? Yaya za su gane yimi a wani yaya me za a yi, me hukumomi za su yi, me iyaye za su yi, me jama'a za su yi? Imam da kai za mu fara.
Alhamdulillah. Wannan tunda ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana meye tarbiyya, ya kuma ake tarbiyantar da ɗan adam mutum tun yana ciki. Na farko tarbiyya na farko yana hannun iyaye ne, yana hannun uwa da uba. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka nemi an zaka aure ka nemi maɗanka uwa ta gari, haka ke ma in zaki aure ki nemi maɗanki uba na gari, ɗan da zaki haifa in Allah ya baki haihuwa, ɗan da zaka haifa in Allah ya baki haihuwa. To anan sai kasance usulubin aure, dalilin yin aure maimakon ayi dan Allah dan ibadan Allah sai aka sa wani abu a gaban da yake ba Allah ba saboda haka ba shiga dan tarbiyyar ban nan neman uba na gari dan uwar da take da tarbiyya ta gari ita ce za ta yi matsanta cikakken tarbiyya na gari to wannan shine babban kuskure na farko da muka samu na biyu iyaye mafi yawa a yau ya akwai nauyi a hannunmu na biyu malaman mu da suke karantar da ƴaƴanmu mafi yawa sun rasa wannan tarbiyya dabi'a ta tarbiyyar da ya kamata tarbiyyar da ƴaƴansu ba su ba su da tarbiyyar da za su ba yara saboda haka sai kasance na biyu mutanen kwarai abin koyi sun yi kadaita a cikin mutane ma'ana sun yi kadan a cikin al'umma sai kasance maimakon a samu gwanin kowan kace yaro waye gwanin ka maimakon ya kawo tsari ibali wanda yake muqararatul akhlaq din shi ya hadu sai ga yaro ya ja dauko wani shiriri ta can wani wofi can shine gwanin ta ta haka ne suka fara yin babban kasara shine muke cewa yanzu in za a gyara ya dauki usulubin da muka dauka me ya kuma usulubin da muka dauka number 1 a ciki shine cewa kowanne yaro iyaye su tashi kai tsaye malaman makaranta su tashi kai tsaye a saki tantance malaman nan da aka dauka aiki shin sun ma san me suka zo yi ko ko wani abu ne daban iyaye kuma saki tashi kai tsaye dan Allah zai kama su da laifin dan nan da suka haifa suka bar shi ya lalace a wannan duniya nauyin zai koma kafadan su wannan shine kiran da muke yi yanzu to kuma matasa muka ce in wani yake ku zo mu je ta'addanci ku ce sa dan kudin shi a gaba mu ga danka a gaba sai mu bi shi
da pastor kai kuma me za ka kara akan wannan batu
to nagode shi abokin aiki na malam ya fitar da abubuwa masu amfani wanda ya kamata duk a yi da bugu da kari abin da zan kara shine kan iyaye domin ababen da muke samu rashin jituwa da ake samu yawan hayayyafan takaddama da rikici da ke shigowa cikin mutane iyaye ne da yawa suke da wannan domin me misali ce iyaye a yau akwai zance na batanci da muke wa junanmu idan yau uwa ko uba ya tsaya ana magana waɗansu wato wanda ba addinin mu ba sai mu dangai musu magana na kaskanci magana na batanci magana wanda shi littafin Bible ya hana domin Bible ya ga mana cewa duk wanda ya ce ma dan uwan shi raka to lallai za a yi mai shari'a raka nan kuwa kamar zagi kenan katsi ne to sai ka ga muna magana akan wa'ancin da wani suna na batanci wanda ba amfani a ce wa'annan ya'yan baiwan a ce wannan ya dan gidan wani kaza marasa bi to yaro na girma da wannan sai ka ga babu kima na wa'ansu a gaban sa to bayan wannan malaman addinai yanzu kowa yana talla ne yanzu ma ruhin addini da ya kamata a dauka na girmama na mutuntawa na nuna kauna an daina shi kowa yana so ya samu abin da zai zuba aljihunsa ne aka maida addini ya zama fili dandare na kasuwanci ayyukan aka siyasance addini a wuraren ibadun mu wa'ansu ba a maganan komai sai na siyasa ba zancen Allah Allah ba kuma zancen sarki ke zancen me za ka samu me za ka tara ya za ka mallaki duniya an daina gallan aljanna to ire-iren ababen nan sai ya kawo mutane gasa sannan ga wani al'adu da muke da shi wanda suke kokarin su samu shiga cikin hali mara kyau so mutane sai su ga duk inda za su samu abun hannu su biya wa'annan al'adun wa'anda kaman a gurin aure a gurin bikin rasuwa wanda ba a ce sai an kashe kuɗi ba mutane na shiga to in an kawo musu talla irin na abin da zai ka fata sai ga an siya sai ka nan da nan ana kishin juna ana so a kashe juna ana magana fatanci to duk wanda yayi haka kaga ba daidai bane shi sa muka tsaya muna ilmantar da malamai
to pastor Jesus wuya dai hannunsa ɗaya ne a shirin wannan shiri na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji abin da yasa aka guntule masa hannu ku kuma ji dalilin da yasa waɗannan malamai guda biyu wato Imam Muhammad Nuran Ashafa da shi Pastor James Wei suka fara wannan kokari na ganin an samu zaman lafiya abinda ya sauka kenan a wannan sabon shiri na tsintsiya madaurinki daya a kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin a huta lafiya
na dare da rana shiga mu ka gaba ba dan canta ka kan babu tsiya mu daurin kira ya babu wani ko sai ya kuma wani ba mu rubi ba annu da ba
shi daukan jinga mun ci gaban makarni kinga Najeriya mu bar girman kai mu daina wanga mu tabbatar muna son junan mu ba mu rage ba